jihar Tawa a nan Nijar. Muna muku gaisuwa irin ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da haduwa da ku a cikin wannan shiri, wato shiri ce ta musamman wanda aka samu baki daga Najeriya da suka kawo ziyara wannan jiha, kuma suka zo wannan gidan rediyo domin su ainihin tunatar da al'umma game da al'amarin addini da rayuwarsu. Muna tare da ɗaya daga cikin manyan malumanmu daga ƙasar Najeriya, wato Dr. Kabiru Abubakar Aminu Asgar, wanda aka fi sani da Dr. Asgar, ɗaya daga cikin manyan ɗalibai na babban malami marigayi Sheikh Muhammad Awwal Adam, da aka fi sani da Albani Zaria. Yau shi ne yake tare da al'umman jihar Tawa a nan Nijar, kuma malam ya zo domin ya ainihin wato a tunatar da al'umma, wanda za mu saurari malam insha Allahu kai tsaye domin ya gabatar da abin da yake tafi da shi. Akarmakallahu. Assalamu alaikum.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kowa masu albarka waɗanda ke biye da mu a wannan gidan rediyo mai albarka, wato rediyo murya Adar da ke nan cikin jihar Tawa a jamhuriyar Nijar. Ina mana barka da wannan safiya ta ranar Juma'a mai albarka. A yau wannan rana ta Juma'a wadda ita ce ranar 10 ga watan Julai a shekara ta 2026. Muna muku fata alkhairi ga mu a cikin garin Tawa, kuma mun taho ne don ziyara da kuma gabatar da ayyuka na da'awa. A wannan lokaci takaitacce insha Allahu ina so zan yi mana nasiha ne game da fadin Allah madaukakin sarki, wa ta'awanu alal birri wattaqwa, wa ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Allah madaukakin sarki yana umurtar mu da cewa mu dinga taimakekeniya a wajen ayyuka na albir wattaqwa, ayyukan alkhairi da ayyukan tsoron Allah. Sannan kuma kada mu taimakekeniya, kada mu taya junanmu wajen yin ayyuka na barra. Wannan wani sashi ne na aya ta 2 a cikin suratul Ma'ida, inda Allah yake faɗan cewa ya allazina amanu la tuhillu sha'airallahi wala shahral harama. To har ya tafi can kusa da ƙarshen ayan, sai yake cewa wa ta'awanu alal birri wattaqwa, kuma ku taimaka wa junanku akan aikin alkhairi da aiki tsoron Allah. Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan, kar kuma ku taimaki kanku, ku taimaka wa junanku wajen saban Allah ko wajen ta'addanci. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah. Innallaha shadidul iqab, lalle Allah yana da tsananin azaba ga waɗanda suka ƙi jin tsoronsa. Wannan sashi na aya ka'ida ce mai girma cikin ka'idoji na shari'a game da tsarin zamantakewa al'umman musulmi a dayin da suke. Domin wannan shi ne ke kafa ka'ida ta abin da ake cewa at-takaful wat-tanasur, wato taimakekeniya da kuma haɗuwa wajen yin aikin alkhairi da kuma jan kunne da tankiya akan gujewa taimakekeniya wajen duk wani aiki na sharri ko wani aiki na saban Allah. Farko ya kamata mu fahimci me ake nufi da at-ta'awun. Taimakekeniya shine wato a haɗu mu da yawa, mu haɗu mu yi gangan ko na ɗaiɗaiwan mutane ko tarayyan mutane ko ƙungiyoyin mutane su yi gangan ko wajen cimma wata manufa wanda za su yi tarayya wajen cin amfaninta. Shi kuma albir da ya ce alal birri, wato wani suna ne na generic, wani thematic abubuwan turancin English ne wannan, wato wani dunkulallen suna ne wanda yake nuni zuwa ga duk wani abu da Allah yake so, duk wani abu da Allah ya yarda aikata, duk wani aiki na zahiri cikin ayyukan alkhairi ko aiki na baɗin cikin ayyukan alkhairi yana ɗaukan sunan albir. Wato ayyukan imani na zuciya ko ayyukan baki na faɗan gaskiya ko karatun alkurani ko ayyukan hannu na ihsani ko sada zumunta ko riko da addini ko adalci ko ciyarwa, duk wani aikin alkhairi yana iya daukan sunan albir.
Na'am.
Sannan shi kuma at-taqwa wato shine mutun ya sanya wa kansa ka'idar gujewa ayyukan da za su ja mishi fushin Allah ko azaba Allah. Wannan shine taqwa, jin tsoron abinda zai sa Allah ya fushi da bawa ko ya masa azaba ko ya masa ainihin la'anta.
Na'am.
Wannan abubuwan albir wa taqwa an umarce mu kenan da mu yi tarayya, mu yi tarayya da junan mu musulmai wajen aikata duk wani project, duk wani aiki na da'a Allah, duk wani abu da zai amfani mutane, duk wani abu da zai tsayar da adalci, duk wani abu da zai karfafa addini, duk wani abu da zai janyo alkhairi ga mutane. Sannan kuma mu guje ma shiga cikin abin da zai iya watan kawo duk wani sharri ko saban Allah ko zalunci ko barna ko cin zarafin mutane ko yasar da mutuncin su. Fa'idar da ke cikin at-ta'awun alal birr wa taqwa shine abin da ya kamata mu sake dubawa.
No.
Daga ciki idan muka muna yin ta'awun, to abu na farko shine muna aikata umarnin Allah, domin Allah ne umarni ya ce wa ta'awun.
No.
Yin hakan ya zama wato mun aikata umarnin Allah kenan, wanda kuma wannan shike sa mutai zama cikin mutanen kirki.
Yeah.
Abu na biyu, sannan yana hakan yana samar da kaunar Allah a gare mu mu mutane da kuma kaunar mutane ƴan uwan mu, wanda da yake aikin kirki yake taimakekena da mutanen kirki, to Allah zai kaunace shi.
Yeah.
Idan Allah ya kaunace shi kuma Allah zai saukar da kaunarsa a duniya, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa idan Allah yana son bawa sai ya gaya ma Jibrilu, sai Jibril ya gaya mala'iku, sai mala'iku su gaya wa junansu, sai kuma a saukar da kaunarsa a cikin duniya. Sannan wannan yana daga cikin abin da at-ta'awun ala birr wa taqwa, yana daga cikin abin da ke sanya al'umma ta yi ƙarfi, domin al'umma tana ƙarfi ne da haɗuwarta da juna. Kowane mutum ɗaya bai iya ƙarfafa al'umma sai ya haɗu da ƴan uwansa, sai ainihin wato an taimakawa juna, domin wannan shine yake sa a dasa ruhi na ƴan uwantaka a tsakankanin mutane. Sannan kuma hanya ce ta ƙara yawaitar lada a tsakankaninmu, domin addalu alkhairi ka fa'ilihi, wanda duk ya nuna wani aikin alkhairi yana da lada irin na wanda ya aikata. Sannan wannan yana samar da attakaful al-ijtima'i da kuma saddu hajatil fuqara, za a toshe barna, za a samo wa da marasa ƙarfi mafita, za a samo musu da abubuwa da za su amfane su. Sannan kuma yana ƙara wa masu wato wadata, yana ƙara musu arziki. Yeah. Duk sanda kake ciyar da wani ko kake taimaka masa, to Allah kai ma zai ƙara maka, Allah zai ninninka maka. Sannan yana azurta mutane da addu'ar junansu da fatan alkhairi ga junansu. Waɗannan duka suna daga cikin abin da wato za a ci moriya idan ana taimakekeniya wajen aikin alkhairi.
Yeah.
Sannan yana toshe kofofin barna da fitintunu.
Yeah.
Domin duk sanda mutane suke taimakon junansu, to za zama duk wata manufa ta mummuna za ta nisanci tsakankaninsu.
Yes.
Wanda yake taimaka maka, yake taya ka abin alkhairi, zai wuya zuciyarka ta baka dama ka ce bari ka zalunce shi ko bari ka cutar da shi. Wasu daga cikin suwar wato namavij, misalai na ayyukan da ake nufi da albir wa taqwa, su nake so na kawo mana a gaba insha Allah. Idan aka lura daga ciki, akwai misali taimakekeniya wajen neman ilimi na shari'a da karantar da shi, ga malamai suna karantarwa, ga almajirai suna sauraron karatunsu, to kuma waɗannan malamai da almajirai za ka tarar cewa suna da buƙatu iri daban-daban da suke buƙata a taimaka musu. Suna da buƙatu na kayan aiki, buƙatu na kuɗaɗe, buƙatu na wurin da za a yi karatun, masallatai ne ko makarantu ko azuzuwa, ba sauran kayayyakin aiki a wannan zamani, irin kayayyakin aiki da ake taskace karatuttuka da su.
Yeah.
Da tattafai da kuma shi kanshi maintenance, wato gudanar da wuraren.
Yeah.
Duk wannan abubuwan da suke buƙatar taimako. To abin da ake fata sai ya zamana su ko masu arziki da hukumomi da sauran al'umma su sai su ɗauki wannan ɗawainiya.
Yeah.
Sai malaman su ji da aikin karantarwa, haka aka samu magabata suna yi. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da sahabbansa a lokacin rayuwarsa, shi yana karantarwa, duk kuma sahabbai waɗanda suke da wadata
suna amfani da wadatar su sa Abubakar su Abla su Abdurrahman dan Auf su Uthman da makamantan su suna amfani da kudaden su wajen ganin cewa sun ciyar da musulunci gaba su kuma sauran almajirai waɗanda ba su da wannan su kuma su dage wajen karatu su Abu Huraira su Jabiru su Anas su makamantan su su kuma suka dage suna ta karatu dan haka yana ana buƙatar at-ta'awun ala talab al-ilm ash-shar'i wa ta'limi sana akwai buƙatar at-ta'awun fi da'wati ila Allah wal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar taimakekeniya wajen aikin kira zuwa ga Allah da umarin da kyakkyawa da hani daga barin mummuna min muntalaq cewa shi aikin da'awa zuwa kira zuwa ga musulunci aiki ne na kowa kowa yana da wani function yana da wani aiki yana da wani wato dauri da zai bayar a cikin masuliyya ba irin yadda mutane sai kaga suna dauka wai ai wannan na masu wa'azi ne wani ma in ya ga wata larura kawai ce mallam sai kun dage ba akwai aiki da akan kuma mallam irin shi ba ruwan shi kawai shi ne ce sha kawai ya bace to shi ma yana da aikin da zai a kalla ita kanta wannan wannan bayanin da ya kawo ya dauka cewa shi ma aikin ne kawo bayanin ba wai ya kawo ne kawai da ina malamai babu ruwan su ba ai kaga koda wancan tsuntsu da Allah ya bada labari ko da yaje yaga saroniyan nan ya dawo yace inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in waraha wala harshun 'abd wajadtuha wa qaumaha yasjudun lish-shamsi min dillah ya ga bada labarin abinda ya gani na barna a wurin da yake ganin za a je a gyara to koda da labari ne na barna don a gyara ba wai don nuna wa mutane kai ba ruwanka ba to wannan shi kanshi aiki ne sannan koda da addu'a da fatan alkhairi sannan koda da musharaka idan ba za ka yi musharaka da ilimin ka ba Allah bai baka ilimi ba ko kuma Allah ya baka ilimi bai baka lokaci ba da za ka karantar sai ka ba mu sai ka ba da gudunmuwa ga masu waɗannan ayyuka daga cikin manyan ayyukan at-ta'awun alal birr wa taqwa akwai gina kenan masallatai da makarantu da marakiz islamiyya da kuma taimaka musu aikace waɗannan wurare da ake ayyukan addini har yanzu ba su wadata yadda ake bukata ba a wurare da yawa a cikin al'ummar musulmi musamman a karkara da ƙauyuka da wuraren da suka yi nesa da birane zaka tarar cewa wasu ba su da wuraren da za su yi ibada wasu sun musulunta sabon musulunta babu masallaci ko babu hatta qur'ani da za a raba musu su karanta ko kuma azuzuwa da za a shiga a karantar da ƴaƴansu duka babu babu kuma malamai wanda za su karantar da su ko kuma koda akwai malaman suna buƙatar abinda zai taimake su na buƙatun yau da kullun dan su iya daukan wannan dawainiya ta karantawa duk waɗannan ayyuka ne da ake buƙata a ga an kawo taimako a kansu haka nan kuma akwai al-igafa igastul muhtajin wa kafalatul aitam wa ri'ayatul aramil waɗannan ayyuka muhimmai ne taimakon gajiyayyu da daukan dawainiyan marayu da taimakawa mata waɗanda iyayensu suka rasu waɗanda mazajensu suka rasu wato bazawarai kenan zawarawa waɗannan ayyuka ne masu lada ƙwarai da gaske Nabi sallallahu alaihi wasallama yayi hadisi da yawa da suke nuna daraja wanda ya taimakawa maraya da cewa dan aljanna ne za su shiga tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kira zuwa ga taimakawa mata waɗanda suke mazajensu sun rasu a taimaka musu da abin da za su buƙata mafi girman taimakon da za ka yi mata a mace irin wannan shine idan akwai yuwuwar ku yi aure sai ka aure ta idan ku babu yuwuwar aure a tsakankanin ku to sai a taimaka mata da abin da yake na mutuntawa cikin mizanin shari'a ba sai an wulakanta ta ko an ci zarafin ta ko kuma ma an sarya da mutuncin ta ba kayan abinci sutura da sauransu wanda zai sa ta ji saukin wannan damuwa da wannan kunci da take ciki kafin Allah ya kawo mata mafita ko ya kawo mata wanda zai ainihin iya auranta wannan dai yana cikin suwar na al'amru bil na ta'awun alal birr wa taqwa haka kuma akwai silatul arham wato sada zumunta babban hanya ce ta cikin taimakekeniya mutum ya kasance mai sada zumuntar ƴan uwansa da iyayensa da sauran dangi makusanta da sauransu ta hanyar ziyara ta hanyar kula da su ta hanyar shiga cikin sha'anunsu ta hanyar kuma idan Allah ya maka wadata ka taimaka musu da abin da zaka iya shi sada zumunta an bar shi ne abu ne a bude duk abin da za a yi ya zama abin kirki abin mutuntawa kowa da gurgurdan karfinsa to nan shine sada zumunta shari'a bata kayyade cewa kaza da kaza da kaza ne eh duk abin da za a iya yi wanda zai zama cewa a cikin shi akwai alkhairi ga dan uwanka ko amininka ko aminin mahaifinka ko kawunka da makamantansu tunda kan ziyara gaida mara lafiya taimako na kudade ko na abinci ko halartar tarurrukan da suka shafe shi kamar ta'aziyya ko daurin aure ko na abu makamancin haka da kuma musamman taimako wanda yake ya shafi rayuwa ta yau da kullum da kuma girmamawa da mutuntawa sannan akwai kuma wato taimako wajen samar da ayyuka na waqafi na musulunci musulunci ya dade yana rayuwa akan waqafi waqafi shine wato habasi da malan fiqh suke cewa taskace wata dukiya wacce za ta ci gaba da hauhawa tana taimakon addini wanda za ta ci gaba da istismar wato ta ci gaba da kasuwanci da ita kuma a dinga amfani da ita ana taimakawa addini tsawon rayuwa a daulolin musulunci a zamanin masu tsayi shekaru daruruwa al'umma musulmi sun ga irin waɗannan alkhairai tun daga kan zamanin sahabbai ya ba cikin hadisi tabbatacce cewa da wuya ka samu wani mutum cikin sahabbai wanda bai taɓa yi waqafi ba ko karami ko babba tunda aka saukar da lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu wato cikakkiyar da'a ga Allah ba sai kun yi infaki daga abin da kuke so daga nan sabai suka dinga infaki da gonakin su da dabbobin su da dukiyoyin su suka dinga sadaukar da su ga addinin musulunci wanda wannan shi ya raya daular musulunci ta samu karfi na tallan arziki kafin ta samu ganima da sauransu hakanan a zamanin da suka biyo baya an samu masu wadata da shuwagabanni da sarakuna da wazirai wato ministoci kenan da makamantan su sun ta yin auqaf mabambanta akwai mutum mashuhuri da ake ce mashi Nizamul Mulk As-Saljuki wanda yayi waqafin makarantu da yawa a kasashen musulmai tun daga kan Iraki da Mawara An-Nahri zuwa Sham zuwa Misr su ake ce mu Al-Madarisun Nibamiyya akwai tarihi da yawa akan ire-iren waɗannan mata da maza sarakuna da masu wadata da ƴan kasuwa waɗanda suka yi ta auqaf su sadaukar da wani sashi na dukiya wanda zai ci gaba da yukaka kuma ya zama da cewa watin ya ana amfana da shi wajen taimako addinin musulunci to wannan thakafa ya kamata a raya ta sosai ya kamata musulmi su raya ta domin babbar al'ada ce ta gari a cikin musulunci tare da cewa a yanzu din ma tabbas akwai masu yi ana samu waɗanda suke yin ire-iren waɗannan ayyuka duk inda ka je aka tarar da watin taimako da wasu masu wadata suka yi ga sha'anin addini da sauransu sai dai har yanzu akwai buƙatar a ƙara sosai don da haka galibi waɗanda suke din ɗaiɗai wane kaɗan ne in an lissafa da sauran mutane sannan kuma za ka tarar ma cewa sauran mutane har yanzu suna ma waɗannan kallon waɗanda ba su san darajar dukiya ba ne ko wanda ba su san amfanin kuɗi ba alhalin kuma asalin yadda abu yake su ne suka san darajar dukiya su ne suka san amfaninta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi nuni zuwa ga cewa duk abin da wato ka mallaka na dukiya babu abin da zai amfane ka kamar abin da wato ka kaddamar da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma tunfiqu min shay'in fa inna Allah yukhlifuhu duk abin da kuka ciyar na alkhairi to Allah madaukakin sarki yana maye shi yana ninninkawa Allah yana cewa man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah kyakkyawar rance yudaifu adafan kathira sai ya lullinka masa lullinkawa mai yawa Allah ka sa mu dace to haka nan har ila yau akwai at-ta'awun ala hifz al-amn wal istiqrar wa ihtiram al-anzima allati tuhaqqiqu al-masalih al-amma a wannan zamani da muke rayuwa musamman wannan yankuna namu na Sahel wato kudancin Sahara ko abin da yake ce ma yammacin Afrika ko Afrika ta yamma wato wannan kasashe namu na Sidiawo ko me sunan su da Ingilishi ECOWAS kasashe wato kasashen gamayyar kasashen Afrika ta yamma ko a ce gamayyar tattalin arziki ta kasashen Afrika ta yamma Nigeria da Ecuador Niger da irin su Togo da Somali da Ghana da wagga din nan kwatano yake ce mata
Benin
ko da wani sashi na Kamaru to wadannan dai kasashe wajen su guda shida
zaka
ga cewa wannan kasashe a wadannan shekaru na baya suna fama da matsaloli na tsaro kamar yadda muke gani muna fata Allah madauki sarki ya kawo mana mafita ya sauƙaƙa mana canza mana zuwa hali mafi kyau matsaloli na ta'addanci matsaloli na wato ƴan bindiga da masu garkuwa da mutane da masu kisan gilla ga al'umma sun yawaita a cikin dazuzzuka da garuruwa da hanyoyi mabambanta da cikin al'ummar mu waɗannan ayyuka babu shakka asali aikin gwamnati ne tsama da tsaro asali aikin gwamnati ne amma hakika ta yau da kullun tana kwatanta mana cewa gwamnati kadai ba za ta iya wannan aiki ba tana buƙatar taimakon al'umma inda kuma al'umma su ne za su amfana da wannan abu kamar yadda kuma yanzu da babu tsaron su ne suke cutuwa ita gwamnati tana gwamnatinta bata gwamnati ita akanta wanda ake cewa gwamnati su asalin mutane ke cewa gwamnati wannan abin bai shafe su ba to sai dai ya shafi sum'ar su ya shafi darajar su da tarihin su amma su dai jikin su bai shafan shi sai ba su taba ganin bandits din nan ba kuma ba su taba ganin su ba ko dai suna haduwa mare a wani jeda ba suke haduwa ba wai a filin daga ba yadda mu talakawa muke haduwa da su a filin daga su kashe wani su yanka wani su sace wani su yi ma wance fyaɗe su kwace kuɗin wani kaga muke cikin illa saboda haka mu talakawa ya kamata mu taimaka wa gwamnati da duk abin da za mu iya wajen ganin an samar da yanayi na tsaro ta hanyar bada bayanai da suka dace ta hanyar kulawa da kanmu ta hanyar yin hoɓɓasan da za mu iya na taimakon kai da kai na ƙungiyoyin sa kai ƙungiyoyin agaji na wayar da kan mutane na addu'a da fatan alkhairi don ganin cewa an samu wato tsaro an kuma samu zaman lafiya sannan mu kiyaye dokoki da ka'idoji na da suka shafi tsare-tsaren harkar tsaro a ƙasashe da makamantansu malamai sun lissafa daga cikin at-ta'awun 'alal birr wa taqwa har da abin da ake ce mai himayatul bi'a wato tsare environment a wannan zamanin akwai babban matsala take fuskantar duniya ita ce matsalar kwararowar hamada saboda sare bishiyoyi da ake yi da karancin dasa su kuma mu kasashe mu muna fama da wannan shi yasa zafi yake ƙara yawaita yanayi yake ƙara dumama kuma yake samun ƙarancin ruwan sama da ƙarancin damuna to yana daga cikin at-ta'awun shine mu kiyaye muhallin wanda kuma shari'a musulunci ta riga zuwa da wannan tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kira zuwa ga dasa bishiyoyi har a wani hadisi ma yake mubalaga yana cewa inda za a tashi alkiyama a busa ƙaho a hannun ɗayan ku akwai wata abin nan wato seed da zai iya dasawa to ya dasa ta kafin ya ruga da gudu ya fara fanfalakin
ma'ana tashin ga tashin
ya tashi alkiyama ya taho ga dangada amma in za ka iya dasa wata bishiya to ka dasa ta sannan sai ya ci gaba tashin alkiyama har wannan mubalaga ce kaiwa matuƙa saboda amfanin dasa bishiyoyi yana tsare muhalli yana kawo inuwa yana karanta hamada sannan idan masu ƴan itace ne suna ƙara kawo abinci da arziki kusa da mutane sannan duk wanda ya sha inuwa ko ya ci abincin ɗan itacen za ka samu lada wannan yana cikin at-ta'awun 'alal birri wa taqwa sannan wani muhimmin abu shi ma shine wato taimakekeniya wajen ayyukan kasuwanci da sana'o'i da tattalin arziki wanda duk zai taimaka wa na ƙasa da shi zai samu mishi da aikin yi ko ya samu da matasa hanyoyin sana'a ko ya samu musu da hanyoyin kasuwanci ko hanyar samun abinci to lallai wannan shi ma abu ne muhimmi haka kuma wajen taimakon matasa game da samun musu da guraben ƙaro ilimi da scholarship wato kuɗaɗe na tallafi don ilimi da waye musu da kai akan irin darussa ma da karatukan da ya kamata su yi a ecole kar su je su ɓata lokacinsu ba bisa kan abin da zai amfane su ba da nuna musu wato irin alherin da ke cikin ilimi don su zama mutane nagari a nan gaba irin tarurruka na wayar da kai irin seminar wanda za a nuna musu abubuwan da ya kamata su sani da yadda ake wato kariya abin nan ne ake ce mishi career orientation wato fadakarwa akan irin darussa ko abubuwan da ya kamata su koya ko su ko su shiga duk wannan yana cikin at-ta'awun alal birri wat taqwa to muka dauki dayan bangaren shine wala ta'awunu alal ithmi wal udwan kada ku yi taimakekeniya akan saban Allah shine al ithm wal udwan da kuma ta'addanci wuce iyaka kuma muga shi ma yana da suwar masu yawa daga ciki misali an hana mu taimakekeniya akan saban Allah da udwan wanda daga cikin sabo da udwan akwai zalunci kaman cin dukiyar mutane bisa barna kaman zaluntar mutane game da rayuwarsu ko mutuncin su ko lafiyar su to kada a same ka kana taimakekeniya akan wannan sai dai a same ka ma kana rike hannun azzalimi Annabi yana cewa dunsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka a lokacin da yake shine azzalimi ko kuma sanda aka zalunce shi sabai suka ce to mun san da za a taimaki mutum idan an zalunce shi to amma shi wanda ya zalunci ta yake nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rike hannunsa ka hana shi zalunci in zaka iya idan kana da karfi na hukuma ko karfi na fada aji ko karfinka ya kai ka hana zalunci lalle ka tabbata ka hana shi a lokacin kuma idan kake hana wato kai tarayya da shi kenan akan zalunci sannan akwai kuma hani ha ila cikin wannan hanin akwai hani game da yada jita-jita da ƙarya da giba waɗannan abubuwa waɗanda in sun yaɗu a cikin mutane suna jawo fasadi suna jawo barna suna zubar da mutuncin mutane suna lalata zamantakewa don haka Allah madauki sarki ya hana la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima Allah baya son bayyana mummunan zance sai in wanda aka cutar ne zai kai ƙara wurin da za a masa maganin cutar da aka yi masa Allah ya hana wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan ashari sai da yawa game da kiyaye harshe da gujema fadan magana mara kyau da gujema yada isha'a da gujema yada barna ko ƙarya ko gulma ko makamantansu har ma yana cewa sahabin shi ka rike harshenka amsik alayka hadha yana tambayar shi akan me zai sa ya kira na alkiyama dan ya ce mishi ka kula da harshe yace wai shin za a kama mu da abubuwan da ma muke faɗa ne yau da kullun zance ga magari Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka bani mamaki kai baka san babu abin da zai kifa mutane ranar alkiyama fusakun su a cikin wuta fiye da abin da harsunan su suka girba ba saboda ka wannan zance da muke yi ba ma damuwa me muka faɗa yana da hadari kwarai da gaske wajibi ne mu dinga lissafa me muke faɗi yaya muke faɗin sa me muke cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda dama mutum ya faɗi kalma daya bai damu da ita ba zata kai shi wuta ko ya faɗi kalma daya bai ma kula da ita ba zata kai shi aljanna sannan akwai kuma da gaskiya abubuwan da aka hana har ila yau karkashin wannan wayana anil wala ta'awunu alal ithmi wal udwan akwai hani game da taimakawa duk wani abu na saban Allah da'amul bid'i wal fawahishi wal ma'asi wajibi ne mu guje mu taimakama samuwar faruwan wani abu na barna kowane iri ne sawa'un bid'a ce cikin addini sawa'un saban Allah ne ko wani alfasha wajibi ne musulmi ya zama ya guje mu duk yadda zai taimaka wajen ganin wata barna ta samu gindin zama sawa'un zaka bada haya ne inda za a yi ta ko zaka taimaka ne da abincin da za a ci wajen barna ko zaka yi tarayya ne da ita ko kuma ka dauko wata barna wani abu na rashin daraja ka kawo shi cikin al'umma kai zama kai ne ka fara kawo wannan salo na barna wannan da yana da hadari kwarai da gaske kuma ana neman musulmi da su guje masa wannan aya ta yi umarni da a guje ma ire-iren waɗannan ayyuka na barna hakanan da kuma at-tasattur alal mujrimin
na'am
boye masu barna wanda yayi barna ko yayi laifi ko yake kawo wato rigingimu a cikin al'umma wajibi ne a bayyana shi ga al'umma ba daidai bane ka boye shi ka boye wani wanda yake da laifi ko wani wanda yake da ainihin yake da wani kashi a gindi kai ka boye shi wanda hakan tarayya ne da shi akan barna
to ana ganin kamar an rufa mai asiri
an rufa mai asiri tun yayi lifi yazo ka boye shi
subhanallah
ko danka ne ko yarki ce ko danki ne ko wani na kusa da kai ne ba daidai bane a boye mutumin da yake da yake da kashi a gindi ko wanda hukuma take neman sa ko wanda yayi wani lifi ba daidai bane a boye shi ko a sitirta mai sai a bayyana hukuma shi don ai mushi hukuncin da ya cancanta
na'am
to boye shi din yana cikin at-ta'awun alal ismi wal udwan yayi ta'addanci kai kuma kai tarayya da shi wajen goyen bayan wato ta'addanci da yi sannan haka at-ta'awun fil mu'amalati tijariya al muharrama mutum yayi taimako wajen yin wasu harkoki na kasuwanci wanda suke na haram
na'am
cin riba cin rashawa da cin da algusu da makamantansu abubuwan da suka haramta na kasuwanci to wajibi ne musulmi ya guje wa kan ya guje daga shiga cikin su ya guje daga shiga cikin su da tarayya da masu kaga kamar ita raba musamman Annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'anci mai yinta da mai taimakawa game da yinta da mai da sakataren da ya rubuta ta da duk wanda ya shiga cikin mu'amala ta riba to zaka ga cewa a shari'a an ainihin wato nuna munin aikin sa mummuna ne saboda haka ba daidai bane mutun yayi tarayya wajen wannan irin harkoki da ake yi na kamar har kalla irin tafilaye yace kai da kai za a hada cinye filin wani ko a siyawa da mutane fiye da daya fili guda daya ko gida ko a siyar kuma a hana mai filin kudaden sa a je a sake siyan wani da sauransu irin wannan abin da masu harkar filaye suke yi ko masu harkar kasuwanci ire-iren wannan ko dillale ko makamantan su wannan yana cikin abin da aka yi hani na at-ta'awun 'alal ithmi wal 'udwan haka nan wato ta'jidul fitan wa itharatul 'asabiyat a dinga wato haɓaka fitintunu yaɗa labarai za su jawo fitina a cikin al'umma wanda za su tada hankali wanda za su tada zaune tsaye da kuma yaɗa abin da zai kawo ƙabilanci ko ɓangaranci musamman a wannan zamanin za mu ga cewa wata guguwa ta taso sabuwa ta ƙoƙarin haɓaka ƙabilanci ala hisabi wahadatul umma wasu mutane sun fito da wani kabilanci na ko dai Fulani ko Hausawa ko ƴan kaza kaza suna ta kira zuwa ga wata mummunar aqida wanda ba ta da aqiba kyakkyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi yin batu game da harka ta abinga wato ta kabilanci cewa yi da'uha ku yi watsi da wannan al'ada fa innaha muntina yace wari take annatun shine wari irin na kwatani ko irin na bayan gari an zubar da shi ko na makamanta haka to haka matsalar kabilanci take in ta shiga cikin al'umma kuma za ta fata-fata da al'umma kamar yadda larabawa suke da a jahiliya mabambantan kabilu a rarrabe Allah ya madaukin sarki ya hada manzo Allah sai ya samu kansu ta hanyar wahadatul ummar islamiyya Allah ya ce wala la anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum da zaka ce da duk abin da ke duniya na baka saka hada kansu ba Allah ne hada maka kansu yadda muka samu wannan al'umma ta mu Allah ya hade kanta ta waye ta zama kowace kabila ta hakura da kabilancin ta damuwar mu kawai shine addini babu wani sauran bafullace bazabar ne bahaushe banife ba adare kanuri sayawa bulawa ga sunan kabilu iri daban-daban da al'ummomi duka kowa ya ba wannan kabilar tasa ya gabatar da musulunci a gaba wanda kuma shine abu mafi kyau da innama kawai waɗannan kabilu hanyoyi ne na ta'aruf kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa li ta'aruf to a daidai wannan lokacin ne kuma sai wasu kuma suka taso da wannan shakiyanci suna so su raya wancan tsohon manhaji na maguzanci suna so su farraka kan wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka dole ne a tashi a yaki wannan mummunan dabi'a da wannan mummunan kuduri da suke da shi wanda idan Allah ya zarfce mu suka yi nasara za su lalata wa wannan al'umma ta mu abinda ya rage mata na alkhairi addini musulunci shine identity shine wato huwiyya ta musulmi kafin wata huwiyya ta sa daban ta yankin sa ko kabilar sa ko harshen sa ko yaren sa ko dangin sa waɗannan kawai dan ta'arufi ne so waɗannan suna daga cikin suwar na
ta'awun alal birri wal udwan
abinda zan ce a ƙarshe shine lalle shi ta'awun alal birri wat taqwa ya daga cikin manyan maqasid na addinin musulunci kuma hanya ce ta gina wannan mujtama na musulmai wanda ake so kauna da rahama da tausayi da taimakekeniya ta zama su ne suka yi da rinjaye a ciki kuma a dinga taimakawa gaskiya a hana barna ko a rage ta ko a dacikile ta don a samu alkhairi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan kana cika mutane da surutu bari in dakata haka dan naga ana so a bude layi
kware da gaskiya Allah shiga wa ta'ala Allah ya saka da alkhairi sauran shakka mallan ya yi mana bayanai wanda suke masu fadi kuma gamsassu game da fahimtar wannan aya da Allah madaukakin sarki ya umarni da taimakekeniya kuma mallan ya yi kokari ya bayyana mana cewa shi taimakekeniyan nan yana da ainihin wato hanyoyi ko fuskoki ko kuma fuka-fuki ne guda biyu akwai wanda take abin so akwai wanda take abar wato zargi ko abaki wanda Allah ya umarni cewa ayi shine taimakekeniya akan wato abin da zai kara kusanci ga Allah da kuma biyayya ga Allah wanda take kuma abaki ita ce wanda ainihin wato za ta kai mutane zuwa ga kiyayya da kuma sabawa Allah kuma mallam ya mana bayani game da fuskokin da ake wato yin taimakekeniya da suke kawo biyayya da kuma fuskokin da ke nuna taimakekeniya wajen ainihin wato sabawa Allah. Allah Ubangiji ya saka wa mallam da alkhairi. Kamar yadda aka sani wannan shiri ana ba da dama ga masu sauraro domin su kawo a tasu gudunmuwa ta hanyar tambayoyi da neman ƙarin bayani a cikin abubuwan da mallam ya yi bayani. Da haka insha Allah za a bude layi domin masu sauraronmu su yi wa mallam tambaya ko neman ƙarin bayani akan abubuwan da mallam ya ambata. Da waɗanda suke son su shigo cikin shirin domin su yi tambaya za su iya buga wannan lambar waya 9-9-6-6-8-5 wato waɗanda suke a nan cikin gida Nijar kenan. Idan akwai waɗanda Allah ya sa suna daga wasu ƙasashe suna son su shigo to sai sun saka lambar code ɗin Nijar wato alamar tarawa sai 2 sai ainihin wato 2 sannan 7 sannan sai a sa 9-9-6-6-9-6-8-5 da haka za mu buɗe layi yanzu insha Allah domin masu so su yi tambaya ko neman ƙarin bayani. Allah ga mutum mallam kafin mu samu kira daga masu sauraronmu wannan gaba da kuka yi ishara akan cewa abin da ya shafi taimakekeniya wato ashe kenan hatta har tsakanin talakawa da shuwagabanni akwai buƙatar taimakekeniya
barekwa
abinda da mu muke tunani shine ai shi talaka kodi yaushe shi yake buƙata a taimaka mishi
shi kawai a ci ma zaune ne
yauwa shi ba wani abin da zai yi to ya zai ci a wannan gaban
kwarai akwai buƙatar taimakekeniya su ma wato talakawa suna da mas'uliyar da ke kansu na farko da'a ga shuwagabanni akan abin da bai saba wa dokar Allah ba da yi musu addu'a da fatan alkhairi da bin dokoki da kuma kamar yadda muka ambata kai musu bayanai da zai amfani al'umma ƙasa musamman game da halin tsaro ko halin zamantakewa wannan ya cikin taimakon da gudunmuwar talaka zai bayar a cikin abinda wato ya shafi alaƙar sa da shuwagabanni kware da gaske insha Allah
kuma sanar kar muku Allah kun yi wani ishara dazu da kuke magana game da taimakekeniya da yake tsakanin ɗan uwa na jini da na kusa akan cewa shi ma yana da ainihin faɗi abinda da mu muke fahimta a matsayin ainihin wato zumunci da kawai shine ka je gidan mutum wannan sai a ce ai wane yana da zumunci kenan akwai abubuwa da dama na alfanu wanda su ma duk in ka yi su suna iya amsan sunan zumunci kenan mutum yake yi
kwarai da gaske.
Na'am.
Shi kamar da muka ambata zumunci kalma ce mai fadi wacce tana da alaka da urf da al'adun mutane. To kuma shi ma urf kuma kaga yana ci gaba yau da gobe.
Kwarai.
A da can zumunci har Bahaushe yana cewa a kafa yake.
Kwarai da gaske.
Wato sai in anje.
Sai anje.
Za ka ga su kuma iyayen mu mata abin da suka dauka zumunci shine taron biki. Da abin da shafi biki ko zaman makoki. To anan kawai suka dauka shine zumunci.
Na'am.
Amma ya wuce haka.
Na'am.
Ya wuce haka. Shi mai wadata zumuncin sa ma an fi son ya zama cikin wadatarsa.
Na'am.
Taimakawa na kusa da shi. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam umarci Abu Talha lokacin da ya sadakar gonar shi yace ka sada zumuncin ka da ƴan uwanka da wannan gona, wato ka dinga ba su abin da ke ciki na mahsulat.
Na'am.
To da haka shine kuɗi zumuncin shi ana so ya zama da abin hannunsa.
Na'am.
Talaka kuma da abin da zai iya shine ziyara din da addu'a da fatan alkhairi da duk wani taimako da zai iya. To hanyoyi da yawa duk abin da zai zama kyautatawa da taimakawa wanda za a san cewa lalle ana tare ana kuma aikin alkhairi tare, to duk yana cikin zumunci insha Allah.
To har ga wata wallan ina ganin muna da matsala na yin wato service, amma akwai wasu da suke ta kira wani ya aiko da sako yake cewa bakar makallahu ina matsayin mutum ya je gidan wanda baya zuwa wajen shi shi.
Eh, wanda bai zuwa
wurin bai zuwa wajen shi ya nuna ba ruwan shi da kai kai ma meye matsayin zumuncin da za ku taimako
to wannan
ma za ka yi mishi
wannan ma yafi ma wanda shi yake zuwa gurin ka, wato an tasila man qabaak sallallahu alaihi wasallam ya fara cewa hanyoyin zumunta akwai sada zumuncin wanda shi ya yanke maka. Idan mutum ya yanke maka zumunci kai ka sadar to ka fi shi alkhairi kuma ta yi asradiya haka kaga ka tuna masa ko kuma sai ya ji kunya cewa kai aikowa ne yana muna alkhairi yana zuwa wuri na bari ni ma watin ziyarce shi din.
Na'am.
Eh, babu shakka wannan hanya ce mai kyau insha
Allah ya saka da alkhairi. Kamar yadda muka ambata masu son aiko da tambaya kai tsaye cikin wannan shiri namu za su iya buga lambar waya 9-6-9-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- Jarabawa, biyu biyu, bakwai, sai sa tara shida, shida shida, tara shida, takwas biyar. Akan makallawa ga wata tambaya ita ma ta shigo. Mai wannan tambaya yake cewa shine yake da mutumin da yake wani aiki na barna, amma kuma ba wai an zo an tambaye shi ne game da shi ba, shi kuma tabbas ya san yana wannan aikin barnan. Idan ya je kai wa hukuma ko gwamnati, shi ma wannan taimakekeniyar ne akan biyayya.
Idan wannan aikin na barna wanda zai shafi al'umma ne,
na'am,
misali mutum ne yake ta'amuli da miyagun ƙwayoyi hanyar saida su da yaɗa su cikin al'umma, ko mutum ne wanda yake da hulɗa da ƴan ta'adda ko ƴan kisan mumbuƙe, wannan misali irin abu da ake ce ma informer, ko mutum ne wanda yake majidaɗin barayi, barawan zaune ne, kaga duk wannan laifuffuka ne waɗanda za su shafi al'umma, ba su yi shi kaɗai gare shi ba. Wannan wajibi ne a je a sanar da hukuma. Idan ko laifin da ya shafi mutum shi kadai, ba wanda ya fi dacewa shi ne a mai nasiha shi ya bari. Barna a iyakan shi ta tsaya, ba ta shafi sauran al'umma ba. Misali a ce yana wasa da sallah, kaga ba bukata a je ga ƴan sanda a ce ga wani bai yin sallah, ba za su iya mishi hukunci ba. Sai a mishi nasiha don shi kansa, don ya bari. Wannan shi ne insha Allah.
To, mai tambaya ta gaba gashi shi ma ya turo, yace alagawta malam, to shi wannan ba kai tsaye kan maudu'in bane, yadda suna da alaka. Malam mace ce mijinta ya rasu, tana da cikin wata biyu, za ta yi idda ko ba za ta yi ba?
Za ta yi idda mana. Ai, duk mace idan mijinta ya rasu, ko wani hali take za ta yi takaba ko? Takaban mace mai ciki kuma da idda ta shine wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna, duka yake akwai babban da malamai suka yi akan wani ajalin za ta dauka na mafi kusa ko mafi nesa.
Dalilin tambayan kenan.
Shin idan aka rasu aka bata da ciki wata biyu, to kaga tana da ajali guda biyu. Ajali na farko shine wata hudu da kwana goma, ajali na biyu kuma shine saukar cikinta. Kaga saukar cikinta nan wata bakwai
kenan.
To magana mafi inganci shi za ta yi amfani da wannan aka samu dadi ne insha Allah.
To ga wani tambaya ya shigo, bari mu amsa.
Na'am.
Na'am. Hello? To mun rasa wannan da ya shigo kan layi. Na'am. Sannan wannan yake tambaya akan cewa mutum ne ya samu kansa a halin shi ne yake yin wani aiki wanda ba daidai ba. Yanzu da ya ji cewa a lalle ya kamata ya kada ya taimake ke ne akan saban Allah. To shi yanzu wajen wa zai kai karan kanshi?
To ai tuba zai yi, abinda zai yi kenan, ya tuba ga Allah, ya nemi gafara Allah, ya yi nadama, sannan ya janye jikinsa daga wannan barna da yake. Ya koma zuwa ga Allah, ya ta aikata ayyuka na alkhairi wanda za su maye gurbin wancan barna da innal hasanati yudhibna sayyi'at. Abinda ya kamata yake nan sai ya tuba, ya janye jikinsa daga wannan barna, kuma ya maye gurbin ta da ayyuka na alkhairi.
Allah ya saka da alkhairi.
To amin.
Ga wata tambaya ita ma, mai tambaya yake cewa assalamu alaikum, mutumin da ya samu kansa a halin shi baya sallah, to kuma yana tare da abokai wanda idan suka yi mishi maganar sallah ba kan wannan sai ya kama gaba, to wanne ne abin da yafi, a bar shi saboda kada ai gaba, ko ku a ci gaba da zama da shi baya sallah?
Ai dole a ci gaba da mai nasiha don ya tuba ya kama sallah. Sallah ita ce mafi girman ibadar da musulmi ya goyi a duniya bayan tauhidi, wanda duk baya yinta malamai ma suna sabani akan shin musulmi ne ma ko ba musulmi ba.
Subhanallah.
Haka wajibi ne a mai nasiha ya bar sallah, ya bar ya dinga yin sallah. Idan an samu ya tuba, to in bai tuba ba wajibi ne a kaurace mishi. Malamai sun hana zama da fasiki wanda baya sallah. Idan aka mai nasiha ga ba zai yi ba, ya riga ya fandare, ya zama kartagi na fallarin
sako.
To sai a kaurace masa idan akwai maslaha a cikin kauracewa. Allah ya kyauta.
Amin. Allah ya kyauta. Ne tambaya ta gaba yake cewa algafarta malam, miji ne yake tare da matansa guda biyu, to idan yana gidan ɗaya daga cikin su yakan dawowa da wuri tun bayan la'asar, mana daga wajen aiki kenan. Idan yana gidan ɗayan kuma baya shigowa gida sai bayan isha. To wannan shi ma taimakekeniya ne akan sabo.
To wannan ya kamata su matan da bincika me yasa ya fi kula da zama a gidan wance kuma baya zama a gidanta. Ta yiwu akwai wani sirri tsakankanin su, wacce wata gida tana da wani alheri,
na'am,
wacce wata gida tana da wata gazawa, haka ya kamata sai a fito sai a yi mata bayanin abin da take na kuskure don ta gyara, don a samu ya zama an samu alkhairi ga baki daya. Babu shakka su mata akan irin wannan yana iya zama dalili na jidali mai yawa. Da haka sai a kiyaye gaskiya, ba daidai bane dai a dinga wato zalunta wata kankanin mata wajen rabon kwana ko adadin lokacin da ake bata, inda ba ko wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a ba. Amma sai a bincika don a gyara gaba daya. Wallahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi.
Tawani.
Mai tambaya ta gaba, lokacin na ta karatowa, yake cewa tsagafata malam, mutum ne yake ma'aikacin gwamnati, kuma sanannen abu shi ne ita kanta gwamnatin akwai wasu haƙoƙi da ba ta taimakawa su ma'aikatan domin su yi shi yadda ya kamata. To shi in ya samu dama, shi ma yana iya samun wani haƙƙi na gwamnati ya ɗan fanshe da wancan da idan gwamnati take masa.
Idan wani yana yin barna ko yana yin aiki mara kyau, wannan bai ba da dama, baya justifying, baya halasta wani shi ma ya ce bari ya yi. Kamar misali tsakanin mata da miji, ko tsakanin abokai, ko kuma tsakanin ma'aikaci da hukuma, ko wani abu makamanta, ka ce tunda su ba su yi daidai ba, ba kai ma ka yi ba shi daidai ba. Abinda shari'a take cewa ka ba su haƙƙin kada ke kansu, naka kuma ka bari Allah zai ansa maka. Ba za ka ce bari kai ka yi ɓarna ko ka yi corruption ko ka yi wani abu makamancin haka, saboda su ma suna yin ɓarna ko suna tauye mudu ko ba su aikata abin da ya dace ba. Wannan ba daidai ba ne insha Allah.
Allah sa ka dace. Mai tambaya ta gaba wacce ce ta aiko take cewa kasuwanci ne wanda yake da alaka da gona. An yi shuka, gona ya fara fitar da yabanya amma bai je ko ina ba, to sai wani ya zo ya ce yana son ya siya. To ya halatta a yi ciniki a daidai wannan lokacin?
Bai halatta a sai da amfanin gona hatta yabdo wa salahu, har sai ya bayyana cewa wannan amfanin gonan ya riga ya tsira. ba zai lalace ba sannan ne ya halasta a siyar ba ba sai da misali ya banya kafin danta ya bayyana kuma ya zama dan bayan sun bayyana sun kai matakin da inde ba wata babbar ja'iha ba to za su kai labari to wannan shine kawai a lokacin da ya halasta ai haka
to tambaya na gaba ina da dama ina jin tambayoyi kaman guda biyu ko uku nan gaba wannan yake cewa assalamu alaikum talaga wata malam mutum ne yake da yaro da yake yin yake nuna wasu dabi'u da halaye marasa kyau to wani addu'a za a bata ta rinka yi wa yaron domin ya zama nagari
abinda ake so da uwaye misali wajen addu'a ba sai ta yi wani lafazi na musamman ba addu'a da ta dinga yi Allah ka shirya da wani Allah ka sashi turba mai kyau Allah ka tsare shi daga dukkanin musifu da irin su Allah ka shirya da wani wannan ya wadatar da kuma yawaita sadaka ana tawassuli da sadakoki wajen ganin Allah ya shirya da diya sannan kuma a dinga nuna musu aikin alkhairi a aikace dinga koya musu aikace ayyuka na alkhairi ana kuma hana su abubuwa na barna abu shakka insha Allah akai haka za a samu salama insha Allah
tambaya na karshe da zamu amsa ga wacce ta shigo a
cikiya shi ban bayani menene kina yin period sufi a wata farko da karshe tsakanin kowane period za ta ga kwana 14 kwana 15 kwana 10 kuma jinin lafiya na jinin period ne kin gane ba cikin jawabi ba kuma ina zuwa ko kwana uku kwana biyar kwana shida ya dauki yadda shari'a shi za ki mun bayani na gode
to malam ga tabbayanta
to jini na al'ada ga mata abu ne sananne lokacinsa da kalarsa wato mace wacce take mu'uta da ta san lokacin da take yin haila daga kaza ga watan kaza zuwa kaza ga wata idan a wannan kwanakin ta ga jini kuma ya zo da kalarsa to shi ne idan kuma ya tsallaka ya wuce kwanakin ya tsallaka kala to lalle ba jinin haila ba ne galibi abin da ke kawo rikicewar jinin naki a yanzu shi ne mata suna mu'amala da magunguna da kwayoyi mabambanta masu canza hormones halitta wanda suka shafi kai da iyali ko suka shafi jinkirtar da haihuwa ko makamancinsu galibi su ne a yanzu suke kawo waɗannan rigingimu mabambanta to fatawar da malamanmu suke bayarwa shi ne duk abin da ya fita daga lokacin ko kwanakin haila to ba a lissafin shi a cikin haila dole a samu kwanakin haila da aka sani kalar jinin haila da yanayinsa da karninsa idan waɗannan sun tabbata ya zama haila idan kuma ba su tabbata ba to ba jinin haila ba ne ba za a mu'amalance shi a matsayin jinin haila ba Allah shi ne mafi sani
na'am kenan idan ka iya bambancewa din a wannan lokacin da wadda ba na haila ya zo ba za ta daina ibada ba
insha Allah
amma in misali ta kasa bambancewa fa a karo kaza
sai ta amfani da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata na ka'ida cewa kamar yadda mata suke haila wato ta ware kwanaki sanannu kwana 6 ko 7 sune kwanakin hailarta sauran kwanakin kuma ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta
to akan wakan lawa kafin mu kawo ƙarshen zaman ko da yake ga wani kuma shi yana shigowa ƙarshen lokaci
a lokacin ya ƙare ko?
saura muna da minti uku idan ya dan client shi ya yi connection to idan kuma ya yanke sai a
to Allahu musta'an
na'am Alhaji Yakubu hello Alhaji Yakubu
ina lahiya
da dama
zama
to madalla muna to malam na amsawa muna sauraron ka
wato wai mutum in bai da lahiya ya tamamma ya kamata da sallah sai ya sake tamamma ko
mutum bai da lahiya
Awo
mana baya iya alwala da ruwa sai ce mama.
Ruwan kauri ne ba ci.
Eh.
Ko kuma kamar gari.
Eh.
To kai mama ta shike ya kamata ku wuce sallah sai ya baki da mama ko.
To malam ka ji tambayar Alhaji ku.
Eh abinda malaman fiqhu suka fara gaba da wannan shine dama yace mama sharadin yin ta shine sai an rasa ruwa ko kuma an kasa amfani da shi.
Na'am.
Sai kowace sallah sai ka nemi ruwa baka samu ba sannan halarta ka taimawa.
Na'am.
To bayan ka hukunta babu ruwa sai ka ce mama
na'am
haka sai ka ga shin zaka iya mu'amala da da ruwan ko ba za ka iya ba a lokacin da ka hukunta ba za ka iya ba to sai kai taimama to iskaliyar shine idan ka riga ka wata taimama a baya fa shin wannan procedure din
za ta ci gaba da
sallah yawa ko sai ka sake
na'am
daka sake yi din shi yafi natsuwa tunda ita kanta alula ana iya sake ta koda akwai wata nurun ne ala nur amma yasan da mutum yake da yakinin taimama shi ta baya tana nan lahiya lau in bai sake ba in Allah ya so babu laifi gare shi amma sake wan shi yafi insha Allah a kodewa shi
to Allah ya saka
wallahu alam
to a ƴan uwa masu sauraron mu anan zamu jalin zamu shirin namu a kafin ma ainihin wato rufe baki daya mu sani ba mallan ko akwai kalma daya na ban kwana da za a yi
to muna fata alkhairi da addu'a Allah ya sanya albarka ga wannan gidan radio na muryar adar da ke nan a garin Tawa da kuma addu'a ta alkhairi ga ƴan uwa waɗanda suke gudanar da wannan gidan radio da wanda suka ba mu dama don saduwa da ku kuma muna fata alkhairi ga dukkanin al'umma musulmi na wannan ƙasa ta mu ta Niger da kuma can jihohin Najeriya da sauran musulmi gabaki daya assalamu alaikum warahmatullahi
alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh to ƴan uwa masu sauraron mu a daidai wannan lokaci zamu kawo wato a ƙarshen wannan shiri na yau a Juma'a wato 10 ga watan 7 a shekara 2026 sai dai muna yin albishir da kuma sanar da al'umma na nan yankin Tawa akwai wa'azi da za a gabatar idan Allah ya kai mu a anjima bayan sallan Aisha bayan an ci abu lalle misalin karfe 9 zuwa 10 mallan da ya kawo mana ziyara gidan wannan radio yana da wa'azi da zai gabatar insha Allah a nan wa'azin gama gari kenan ko kamar yadda suka kira shi to muna yi wa kowa fatan alkhairi kuma malaman mu za su gabatar mana da hudubobi a wurare mabambanta zan iya tuna akwai masallacin jami'a ko da sauran masallatai insha Allah dan uwa masu sauraron mu a daidai wannan lokaci muke muku fatan alkhairi da wannan muke cewa a madadin muryar radio muryar adar amune kuwa fatan alkhairi Allah ubangiji ya sa mu yi juma'a lafiya Allah ya karba mana ibadun mu ya zaunar da mu lafiya a wannan kasa namu da dukkanin sauran kasashen al'umma musulmi marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya mai dorewa wadanda suka rigaye mu gidan gaskiya Allah ubangiji ya ji kansu da rahma wassalamu alaikum wa rahmatullah